العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو رانا جمعة دران أسبر أوكو غوطان رمضان ألف تاريخ تدى أربع إندى بقية هجرية كميو إشرن غوطان ديو شكرا تدوكم جيدة إشرن دا شدى ميلادية wannan shine majalisin mu na biyu a wannan farfajiya ta masallacin juma'a na unguwar Rogo a headquarter ta jama'atu za su gida wa kamusi sunna reshen jihar Sokoto. Kamar yadda muka yi karatu jiya a farkon suratu Ibrahim, yau ma insha Allah za mu tashi mun karanta har zuwa ƙarshen aya ta uku, amma kuma a fassara mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗaya. Da haka malam zai ƙara karanto wanda yake daga aya ta 1 domin mu yi dauraya.
Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ba, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idhni rabbihim ila siratil azizil hamid. To mun yi bayani a jiya cewa inzalul kitabi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin ayyukan manzala kuma shine fitar da mutane daga duhu zuwa haske. Kuma mun ba da misalin nau'o'i na duhu da suke damun mutane, wanda aikin manzo ne ya yi ƙoƙari ya fitar da su daga wannan duhun zuwa haske guda ɗaya na imani. Amma duka wannan yana faruwa ne bi iznin rabbihim, da iznin Ubangiji. A iznin Ubangijin yana zuwa ta ɓangare biyu. Na ɗaya, ta ɓangaren shi manzon, duk abin da zai yi sai abin da Allah ya ce masa. Don haka manzo baya ƙirƙirar zance da kansa ya yi, duk abin da manzon Allah ya yi Allah ne ya umarce shi ya yi. Sai kuma ɓangare na biyu na izinin rabbi, mutum baya fita daga cikin duhu zuwa haske sai Allah ya so. San Allah ɗin shi ne izinin Allah, domin Allah bai yarda ba sai mutum ya gamu da manzon kuma ya ƙi imani. Don haka mujarradin haɗuwa da manzo ba shi ne raba gardama ba, sai kuma in Allah ya sa mutum ya yi imani da manzon, za a fitar da mutane ila siratil aziz alhamid, zuwa ga tafarkin Allah al-aziz alhamid. Sirat ɗaya daga cikin sunaye ne na hanya, amma hanya ba a ce mata as-sirat sai idan ta zama a bayyane take babu fana-fana a tattare da ita. Kamar yadda muka sha faɗa, hanya shi ne wurin bi, to amma kala-kala ne. Akwai hanyar da take zana ta aka yi da shafi saboda yawan tafiya, wanda nan ita ake kira kutuwa, a nan ana ce mata zambiya, kuma wannan tsohuwar Hausa ce da ɗaɗɗiya haka kuma take. Duk da yawa daga cikin yankunan Hausa sun ɗaurace mata, amma ita ce cikakkiyar fassara ta kutuwa. Sannan akwai as-sabil kuma shi ne gwadabe wanda yake bayyananne, wanda yake in ka ji shi za ka isa zuwa ga inda kake so ka ji. to as-sirat ita kuma hanya ce wacce take babu ba ta da wahalar bi kuma in ka sake ta baka bi ta ba to ba za ka iya isa inda ake so a isa ba dan haka yasa anan Allah madaukakin sarki ya kira inda za a kai mutanen zuwa sirat to kuma sai dingina shi zuwa ga sunayensa ko sifofinsa guda biyu al-aziz al-hamid wanda a ciki akwai dan fadakarwa a gefe guda zuwa cewa wanda duk ya bi tafarkin Allah to yana tare da izza kuma Allah zai gode masa ya yabe shi akai saboda asali shi kansa Allah al-aziz ne sannan kuma al-hamid ne godajjen sarki ne to wannan kaman kai tambaya wanne kenan al-aziz al-hamid din sai aka ce Allah wannan ita ce qira'ar ibn kathir da abu amr al-basri da asim al-kufi da hamza al-kisai da hamza al-kufi da ali al-kisai sai kuma wato ruwai amma ruwai a ruwayar da ta yaqub daga yaqub sai idan zai yi wasalu amma idan zai yi waqafu to yana tare da nafi da ibn amir da abu ja'far al-madani sai kuma rawf an yaqub da kuma khalaf wannan sune jumhur da suke karantawa allahi kun ga shi sa aka ambaci asin saboda mu ma muna mu hab yana ruwaya ne daga asin sai zama li'rabun allahi din kamar sunayen Allah ne guda uku ila siratul aziz alhamidillah an gane duka abu daya ne al-aziz shine al-hamid shine Allah idan da aka ce ila harfu jarrin sirat ismun majrurun bi ila wa huwa mudaf sai kuma al-aziz mudafun ilayhi al-hamid fi kuma ya zo ne bi tabi'iyya Allah shi ma ya biyo wannan ne sai zanto gabaki ɗayan su dukkan su an musu jarra ne bil idafa amma qira'ar nafi al-madani kisa a ruwayar warshi zaga Allahu akitiwa ana da kuma ibnu amir ash-shami da kuma abu ja'far al-madani da kuma ruwai an yaqub idan zai yi waqafi laka a ruwayar ruwai din yazo yake cewa li tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi ithni rabbihim ila siratil azizil hamid in yi waqafi sai tashi da Allahu kamar yanda Nafi'u da Abu Ja'far da Ibn Amir suke amma idan zai yi wasulufa yace لتخرجن الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله انزي وصلك هنا ان غاني كو وما كما ديكا معنى دايتي ان اكا دوكي شي ده رفعه سي زمان مبتدا ني و اكو خبر ني لمبتدا معذوف تقديره هو الله كما كاي تبيان ني سيوا ابتدى سو اكومد سو اذو ابتدى سو daga duhu izuwa haske a tattara a dora su akan tafarkin Allah mabuwayi godadde shayabo shakirari kuma kace tuwa kenan sai ake Allahu ai shine Allah an gane ko Allahu allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard da abin da ke samme da ƙasa yana sani wa lil kafirin min azabin shadid allazina yastahibbuna al hayata ad dunya ala al akhirati wa yasudduna an sabilillah ويبغونها عوجا اولئك في ضلال بعيد وان السنه سكي فيتا رايوه الدنيا اكثر رايوه الاخره يستحبون الحياه الدنيا ثم كسن الدنيا اكثر الاخره سن الدنيا وانا ابو ني نضبيعه اما دي اند ذاك سو الدنيا ككبري تتوشي مكا حنيه تفي على الاخره yasa Allah madaukakin sarki yake cewa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana
wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar
cikin su akwai waɗanda suke cewa Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya. Misali Allah ya baka lafiya. Cikakkiyar lafiya a kowace gaba ta ka, a idan ka, a kunnan ka, a harshen ka, a fatar jikin ka, a gabaki ɗaya gabobin ka da kasusuwan jikin ka. Sai sa Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Tirmidhi ya rawaito daga Abdullahi ibn Umar kullun yake roƙon Allah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا حتى دوتيك أي دنياتي وما كان رقم الله يتري ما كإتيك يا ما كإتا جدنك da sauran abubuwa da ka mallaka duka duniya ce. Ba laifi bane ka nemi duniya, ba laifi bane kuma ka so duniya, amma abinda ba a yarda da shi ba shine son duniya ya hana maka neman lahira, ya zama ka fifita ta akan lahira. Akwai abin da ake kira zuhud, az-zuhud. Zuhudu shine kauracewa dukkan abin da Allah baya so. Duk wani abu da in kai shi zai iya gadar maka da fushin Allah, to komai dadinsa komai kyansa sai ka kiyin sa, wannan shine zuhudi. Barin dukkan abin da Allah bai yarda da shi ba baya so, wannan kuma zuhudu wajibi ne akan kowa. Amma alwara'u fa, alwara'u kuma shine barin dukkan abin da ba zai amfanar da kai a lahira ba. Duk abin da ba zai amfanar da kai a lahira ba, ko da halal ne a duniya, sai kawai ka kyale. Wannan shine wara'u, shine ake kiransa tsantseni. To shi kuma wara'u ya kamata duk wani musulmi ya zama yana da wara'u, domin idan baka da wara'u za ka iya ka je ka wuce gona da iri akan abin da aka halatta maka. Za ka ga masu wara'u sosai ba ma koyaushe suke yin baccin da ya halatta ba, sai su dan yi kaɗan sai su bari. Masu wara'u ba koyaushe suke ƙoshi da abinci ba, saboda gudun kar su haura ƙoshin da shari'a ta yarda da shi. Akwai abin da ake kira at-taqashshuf. Shi kuma at-taqashshuf ka iya cewa tsimi da tanadi, shi ne ka takura wa kanka don ka isa zuwa ga abin da ake so a isa. To shi wannan idan Allah ya sa ba ka taɓa shari'a ba, to ba laifi. In kuma ka taɓa shari'a sai zama ka sha wahala kuma ba ka da lada, ko ma ka je ka samu ta. Kamar misali mutum ya ce saboda haɗuwa da mutane yana iya janyowa mutum ya yi gulma, to shi daga baya ya daina haɗuwa da mutane. Sanya kaya masu kyau yana sa mutum ya yi riya, to gaba ɗaya ya daina sa kaya masu kyau sai marasa kyau. To sai ya ƙaurace wa mutanen kuma daga baki da wannan sai ya gadar da masa da rashin zuwa jana'iza, wataƙila ya hana shi rashin zuwa dubiyar rashin lafiya, yau da tsoron kai zai haɗu da mutane kuma ya faɗa cikin abin da Allah ya haramta. To sai shaiɗan ya biyo wa mutum tana, sai ya sa masa wani abu a ransa daban. Amma in Allah ya sa da zuhudi da wara'u da taqashshuf aka yi su a bisa tsari na shari'a, misali ka kallo wasu nassoshi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kaza, ko ya kushe abu kaza, ko bai yabi abu kaza ba, ko ya bi kishi yasa, sai ka tafi gargadon wannan. To in Allah ya sa ka dace da zuhudi da wara'u da taqashshuf sai ya zama ka yi daidai. To dukkansu in suka taru za su taimaka maka wajen karka fifita duniya akan lahira. Kuma mazala sama yana wannan addu'a kamar da yake cikin hadisi Abdullahi ibn Umar, Allah ya kare yadda a gare shi, inda at-Tirmidhi wa ghairihi wa rawahu Ahmad min hadisi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma, mazala sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a a cikin, yana cewa wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Allah kaka sa duniya ta zama nan ne iya ƙarshen burin mu, ya zama kai dai a rayuwarka abin da kake so shine kawai duniya. Allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirati, suna son rayuwar duniya, sun kyale rayuwar lahira, sun fifita duniya akan lahira. Wa yasudduna an sabilillahi, kuma suna hana mutane bin tafarkin Allah. Wa yabghunaha iwaja, suna neman ma tafarkin Allah so suke su ganshi a karkace. A as-sabil lafazi ne da yana iya zama mace, yana iya zama namiji. Sai sa an ce wa yabghuna ha, haɗin nan lamini ne yake komawa kan as-sabil. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ce
qul hadhihi qul hadhihi sabili
قال قل هذه سبيلي. هذه اسم الإشارة ني يشير إلى مفرد مؤنث. سبيلي إن خبر ني لمبتدا. المبتدا ده خبركم سنا تطابق سنا زوا ديدي. هذه سبيلي وانا يشيني سفركينا مو كما ده هوسا سفركي نمجني أما يأكتي هنيا يتسي من ونكتي وانا يتسي هنيا كا وانا يشيني سفركينا wannan waya sujuna an sabilillahi suna hana mutane bin tafarkin Allah waya bughunaha iwajan suna so ay zama tafarkin Allah a karkace yake tayaya kike san haka wato idan malamai ne sai su dinga murguda nassi suna karkatar da shi domin ya zo a yanayin yadda idan aka ji shi sai a zaci kaman haka Allah yake nufi معنى يبدلون ويحرفون لا تهدف كيسو أغنستم أغنزل كان الله دومين يداتي رسنزو كيسو كما دومين يديا مسناس بقاتين سند دوان ديكي بيبير انددعا دمبيا كركتتن هنيوي زيغا سنائن ميهيوا إيائن سدن سنبتن رسنس ورمتاني أتن كيكين تيرا يزوان دا zai ce maka ba za a yi aiki da hadisi ba sai sai zai kafa maka hujja da Qur'ani ta yaya Qur'ani zai zo ya taƙaice mutane akan magana ta hikimar da tana buƙatar ƙarin bayani ya bar kowa ya amfani da ƙwaƙwalwarsa ba zai turo mai ƙarin bayanin da kansa bayan ku a larurar rayuwa kuma ba ku rayuwa a bisa wannan doren tsarin sai littafin Allah ne kuma idan ka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma sai ka ce bari ka zo kai aikin da ka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ga wani ya zo na shi kuma shi zai dinga cewa ai kaza ake nufi in an ce kaza ake nufi in an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma sai ya ce an kai kari akan Qur'ani amma shi na sa ba kari bane kaga waye buhuna iwajen ke nan su suke shiga hanyar Allah a karkata ta to wayannan sune kafir sune wanda Allah subhanahu wataala ya musu tana dun wannan wailul ولئك في ضلال بعيد للي وإنن كافران لأك سيفن تاكد وإنن سيفوفن سنة سيكم فتا بعيد واندي كمينيسا غبران جيدي كما غبران شريا وإنن آيوين سنة قويد مؤبوة مكتار نيوة وإن دا دكتكي أقوي بطل لتاكم الله سبحانه وتعالى دا كما aikin da ake yi da littafin Allah shine tsira mutane daga damuwa ta duhu zuwa warwarewar damuwa ta haske kuma wannan aikin an jingina shi zuwa ga manzo Allah sama jinginawa ta sababi tunda shine yake nuna wa mutane hanya a gane amma hakikanin shari'ar ta Allah ta subhanahu wataala sai ya zabi wanda ito sannan yake bashi ita wannan shari'a sannan kuma a cikin wannan ayoyin da muka karanta da Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas da yace annas wannan ya shafi kowane irin mutum daga ciki za mu gane cewa an aiko manzo Allah sama zuwa ga kowane mutum sawa'un fari ne shi ko baki ne ko ja saboda in dai kai ma zaka shiga cikin annas to manzo Allah annabinka ne yasa kowane annabi ana aiko shi zuwa ga mutanansa amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an aiko shi ne zuwa ga duniya gaba ɗaya zuwa annas kowane manzo duk sirrinsa an aiko shi iya jama'arsa ga ƴan sirari zai yi kiransa iya nan su ne ikonsa ba zai kira wata al'umma ba amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi ga duk abin da ba Allah ba shine manzo ila nasi litukhrijan nasa ka fito da mutane min zulumati ila nuri kafirci duhu ne shirka da bid'a da zalunci dukkan su duhu ne saboda wanda yake cikin su ba shi da haske na gaske wanda yake iya ganin gabansa shi ko tauhidi da bin sunna haske ne shi yasa zaka ga malamai na haƙiƙa rabbaniyu na ahlus sunna ba sa shan wahala da ta da jijiyar wuya da tsawaita misali da kai magana sai su ce maka Allah ya ce kaza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza idan maganar tana buƙatar sharhi da bayani sai su a cikin magabata da suka rayu lokacin da ba su tuno tuntunu ga yadda suka fassara zancen Allah. Shi kenan ba wani wanda yake da sakakkiyar da'a ta tafi kadai sai Allah da manzansa. Hatta magabata suna iya yin daidai suna iya yin ba daidai ba, in sun yi ba daidai ba sai a ajiye a dauki daidai din da tukhrijan nasa min al-zulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil aziz al-hamid. Na'am, sai Allah ya ce وما أرسلنا
وما أرسلنا من رسول إلا جئنا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء
Allah madaukakin sarki yace wa ma arsalna min rasulin, babu wani annabi da muka taba aikowa illa bi lisani qaumihi, face mun aiko shi da irin yaran mutanansa, li yubayyana lahum, dan ya ji dadin yi musu bayanin ai sakon da muka aiko shi, kuma annabin zai zauna ya musu bayani, kuma bayanin yana shiga zukatansu. Amma fa yudillullahu man yasha'u, sai Allah ya kaddara bata ga wanda ya so, sai Allah ya batar da wanda ya so a cikin mutana, sai ibin wannan sakon na annabi. Wa yahdi man yasha'u, kuma sai Allah ya zabi wanda ya so ya shiryar da su sai su ba sakon da annabi ya zo da shi. Wa huwa al-azizul hakim, lalle Allah shine al-azizul mabwayi, wanda idan ya saka doka ba a isa a ketare ta, an ketare ta kuma in ya danci ne ketarewar ba wanda zai kwashe shi. Al-Hakim, Allah gwani ne kwararre, wanda yake yin komai a inda ya dace, a yanayin da ya dace, a lokacin da ya dace. Da haka daga cikin izzarsa shi ne yakan sanya muku dokoki kuma ya wajabta muku bi, sannan kuma ya zaɓi wanda ya so ya ƙaddara musu shari'a, ya zaɓi wanda ya so kuma ya ƙaddara musu fata. Sannan ba wani tsari da Allah yake wanda in ka duba za ka ga cewa akwai gyara, duk tsarin Allah akwai hikima, ya sanya su a wuraren da suka dace, a wurin da ya dace. To a nan idan muka kalli wannan ayar, Ubangiji Maɗaukakin Sarki yana tabbatar mana da cewa kowane annabi Allah yana aiko shi da yaran mutanen. Saboda haka ba duka annabawa ne larabawa ba, kuma ba duka ne suka yi magana da larabci ba. Annabin da ba balarabe ba, to ba a saukan masa da saƙo da larabci. Illa dai iyaka Qur'ani larabci ne a cikinsa, tsantsaci ake ba mu labari da larabci. Kamar annabi Musa alaihi salam, Allah ya aiko shi ne zuwa ga Bani Isra'ila da kuma Fir'auna. To Fir'auna yaren kiɓanci yake yi, duka Bani Isra'ila suna yin yaransu na siriyaniyanci. Sai ya zanto akwai yaren da Bani Isra'ila suke fahimta, Kibtawa ma suke fahimta. Sai Allah ya sauka da annabi Musa wahayi da irin yaren da kowa zai iya ganewa. Annabi Isa alaihi salam ya zo ya taso mutanensa, kamar da tarihi ya tabbatar, suna magana ne da yaren Araniyanci, al-lughatul aramiya, aramaic language. Sai Allah ya saukar masa wahayi da irin wannan yaren nasa na aramaic, al-lughatul aramiya, kuma da yaren yayi magana. Bayan Allah ya dauke su zuwa sama, disciples dinsa, sahabbansa, da yaren suke fadar maganganun da suka ji a wajensa. Matta ya rubuta abin da ya ji, Luka ya rubuta abin da ya ji, Barnabas ya rubuta abin da ya ji, da sauran, wanda daga baya ne aka dinga jigilar wannan zance, ana ɗaukarsa ana mayar da shi zuwa ga wasu yarurruka, wanda har aka zo aka caccanje wasu abubuwa. To haka kowane annabi, annabi Sulaiman da annabi Dawud, az-zahir yaren da annabi Musa ya magana da shi, da shi suka yi magana. Wasu annabawa ma ba a san me yarensu ba. Annabi Adam sai dai a yi caccance-caccance a ce kila ko da Indiyanci, kila ko da kaza, amma dai ba wani dalili da ya nuna cewa ga yaren da annabi Adam ya magana da shi. Haka zalika annabi Nuhu, haka zalika annabi Idris amma dai mun san akwai alarabawa a cikin annabawa akwai annabi Isma'il yayi magana da larabci saboda ya koyi larabci a wajen kabilar Jurhum annabi Shu'aibu balarabi ne saboda asalin inda aka aiko shi Madyana tsantsan asalin larabawa ne duk da cewa al'arabul ba'idani sun mutu gaba ɗaya babu ko ɗaya da ya saura sannan annabi Salihu aiko shi zuwa ga Samudu a garin Hijir al-Hijir ma kuma yana cikin jazira na ka su ma larabawa ne tsantsa Samudu kuma an halakar da su gaba ɗaya ba ko ɗaya da ya saura annabi Salihu an aiko shi zuwa ga Adawa tsakanin al-biladul muqaddasa da jazira anan wajen al-bahrul mai a wajen kojin Jordan shi ma da larabci ya yi magana kuma su ma Adu suna cikin ƙabilun larabawan da an halakar da su baki ɗaya sai annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma balarabe ne kuma an saukar masa da wahayi da larabci duka annabawa kowane annabi ana saukar masa da wahayi da irin yaren mutanensa don ya yi musu bayanin saƙon kuma su gane kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun asin suratu az-zukhruf ayata ai qur'anin da muka sauka wa manzara sama mun san mun mai da shi ya zama larabci ne tatacce domin in an karanta muku ku hankalce shi ku gane abin da ya kunsa to haka kuma za mu iya fahimtar cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wai an aiko shi ne zuwa ga larabawa kawai wani zai ce to a tunda ne illa bilisani qaumihi wanda ba larabawa ba ai manzo Allah bai shafe su bai ce a ai dalile na qur'ani rutu cikin nuna cewa an aiko shi zuwa ga duniya kuma dan an aiko shi da yaran mutanansa ba wai an ce an aiko shi zuwa ga mutanansa kawai ba wannan sai ka dau yaran su ne suka fara gamuwa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba magana da wani yare saboda haka yaren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya ya kware ya magana da shi shine larabci kuma a lokacin ba buƙatar sai yayi magana da wani yara su dai waɗanda suke son mu'amala da shi dole ne su yi larabci in suna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane zancensu kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana so ya aika musu saƙo yana neman waɗanda suka iya wancan yaren da kan ne ba wai dan gazawa ba saboda ba buƙatar dole sai yayi magana da wani yare magana da yare ba wai shine kadai wayewa ba kana ina zaka samu hamsha kan masu kudi mun san da himba da turanci amma su ne ingila su ne america su ne ina ne an taba tambayar wani a cikin su a Kano Allah ya ji kansa da rahama aka ce to alhaji kai gashi ba arabu ba boko dun mun boko mun kuma ga ka sai a jita a germany ajika a kaza ajika kaza sai fito da dala yace ai wannan tana jin kowane yare wanda adda dala ina ne ba zai shiga ba ka gane ko ina zaka iya shiga to manzala sallama da in zai mu'amala da yahudawa to da ka sai samu yahudawa sai a faɗa musu da larabci sai su rubuta da yahudanci yaran siriyaniyanci idan su kuma suka aiko da wasiƙa sai manzo Allah ya nemi wasu ya dauke su haya yahudawa sai su fassara wa manzo Allah sama manzo Allah sallama yace kai ba zai iya amince wa yahudawa ba yace da Zaid ibn Thabit je ka cikin yahudawan nan ka zauna ta'allam li asriyaniya je ka koyo yaran su na siriyaniyanci domin ba zan dinga amince musu akan sirri na ba saboda ba yahude ba shi da tabbas yace kwana 18 ne na iya yaran gaba daya to da shi yare baiwa ne ba wai ilimi ne kadai yake sa a iya yare ba baiwa ce akwai ilimin amma za ku iya tafiya wanda ya fika ilimi malamin ka ma ku je wata kasar da shi za ku koyo yaran ka riga shi koya ba dan ko ba saboda shi yare bayan ilimi kuma akwai baiwa akwai dama kuma saboda haka hatta ko larabci za ka an zo muqabala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kuma watakila kaga wanda ba musulmi ba ya fi iya larabci ko dan bid'a da ahlus sunna dan bid'a ya ce maka baka iya larabci ba amma dai ba zai ce baka da aqida larabcin ne kawai watakila kai ba duk da haka yana da kyau kai ma ka iya ka kware dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama balarabe ne kuma da larabci yake magana bai zo dan ya burge kowa bai yayi magana da wannan yaran ba duk wanda yazo masa larabci yake kuma aka saban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bisa shahara da iya wasu yarurrukan ba saboda a wancan sakafan lokacin larabci yana da ƙarfi kuma zai iya isa ya biya bukata saboda haka sai a kula da kyau to tunda an aiko annabawa da yarurrukan su mu kuma aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da yaran larabcin da anan ya taso to yaran larabci yana da muhimmanci da ya tsare ragowar yarurruka wanda malamai suke tabbatar da cewa duka wani ilimi na larabci wanda zai taimaka wajen iya gane zancen larabawa wanda da shi kadai ake iya fahimtar littafin Allah subhanahu wataala to yana cikin abubuwan da ya kamata musulmai su mai da hankali kuma baya halatta a cikin al'umma ba a samu wa'anda suka kware akan wa'annan ilimin na larabci ba saboda idan a al'umma ba a samu wa'anda za su gane zancen Allah su sanar da mutane da yaran su ba to wannan al'umma tana cikin garari dan haka ilimin nahwu da ilimin sarfu da ilimin balaga da ilimin sanin ma'anonin kalmomi da ilimin istiqaqi da ilimin dalala da sauran ilimai waɗanda suke da alaka da fito da asalin ma'ana da zaƙulo hikima da ke cikin zance na larabci wajibi ne a samu waɗanda suka iya a cikin al'umma ba dai tilas ne kowa sai ya iya ba in an samu waɗanda za su iya su fassara zancen Allah a gane to shikenan sako ya isa dan haka ya zama wajibi mahukunta su tabbatar da cewa a cikin jami'o'insu akwai ɓangarori da ake karantar da irin wannan ilimin domin da su ne za a iya gane zancen Allah da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma baya kyautuwa ga mutum ya ba su muhimmanci fiye da muhimmancin da zai ba wa maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ma arsalna min rasul illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum domin yayi musu bayani wannan ayar karar tana nuna wajibcin karbar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda wannan lamut ta'lim shi dole manzo yayi bayani ya karanta a gane kuma yayi sharhi yayi fasin baki ya nuna yadda za a yi bayanin nan na baka da kuma bayani na wato bayani na aiki ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din yayi a bayanan da yayi ne aka dauki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan haka wajibi ne akan manzo ya isar yayi bayani kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar yayi bayani to da wannan ayan ne malamai suka ce lallai dole ne a samu wa'anda suka san larabci domin su yi tarjuma ga wa'anda ba larabawa ba saboda fahimtar littafin Allah tilas ne ga al'umma to kuma sai za su yi fahimta sai an samu wanda suka kware a sanin littafin Allah su kuma sai su zo su tarjuma musu su kusanta musu kamar yadda Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa da haka a wannan aya za mu iya fahimtar muhimmanci na tarjumar littafin Allah zuwa ga yarurruka domin mutane su fahimta kuma su gane kuma alhamdulillahi daga cikin baiwar da Allah ya mana mu a Hausa muna da yalwa da wadatar fassara kuma Allah ya taimake mu akwai ta a rubuce ta asalin tsantsan Hausawa kuma malamai kuma ahlus sunna ku duba ku gani ikon Allah babu tarjuma alqur'ani da Hausa da ta yatsu da ka kai ta Malam Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta mu ba shi ta ɗaya tarjuma ba suna nan da yawa Malam Nasir Kabara yayi Ihsanul Mannan tarjuma ce ta alqur'ani amma sai ka tara mutum 100 ma bai san da ita yanzu kuma da tafsir da tarjumar Dr. Muhammad Sanu Professor Muhammad Sanu Umar Jalle mu ta zo sai ta zama a statistic ita ce take bin tarjumar Sheikh Abubakar Mahmud Guma a wajen yaduwa domin yanzu a iya wajen nan kawai da wahala da za a ce a fito duk wanda yake da shi ya kawo nan sai an tara dala ta tarjuma Malam Abubakar Gumi wacce ke binta kuma ita ce tarjuma Professor Muhammad Sani Umar Rijalle to da za a ce bayan ita kuma a kawo ta tarjumar Hausan wataƙila annan mun kai mu dubu kaza mutanen da za su iya fito da wata tarjama bayan wannan ba su da yawa. Kuma mun gode wa Allah saboda tsaftar aqida da suke cikin tarjama waɗannan malaman guda biyu. Saboda sun tarjama Al-Qur'ani tare da ƙarin haske da bayani a bisa fahimtar magabata na baya. Su ma sun yi ƙoƙari waɗanda suka tarjama. Tarjamar Imam Nasir Kabara akwai ƙwarewa a ciki ta fuskar Hausa. Ya yi amfani da Hausa ne kyau da yake kuma ya ƙware a abin da ya shafi ilimin Hausa kuma ya ƙware a ilimin Arabiya. Amma a aƙida ba Ash'ari ne kuma ta nemi masa tasiri hatta a fassararsa. Kuma yana yin ta'liqi yayin shari'i. To sai Allah ya sa waccan din ita ta fi yaduwa ta shi malam Abubakar Mahmud Gumi da kuma Professor Muhammad Tan Umar rijiyar lemu Allah ya saka musu da alkhairi baki ɗaya. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم دومين يمسوا بيان أصلا بيان لمن ظنيني سننكم معلمي سنة مقعدة النباوة وجنين بيان دم معلم أن بيزونا تفسير القرآن هو تفسير السنة تو يفميد هنك لي أكم فتود معنا دا منفر آيوين دي كثارنتا كده يفميد هنك لي أكم بياني أكم وانا أبدأ yasa wani lokacin sai malami yayi shiri zai tafi tafsiri ko zai tafi sharhin hadisai sai wani ya tare shi a hanya sai sai malam ba ku ganin abin da yake faruwa a ƙasa siyasa an yi kaza sai ka ya kamata a faɗakar da mutane to ba komai malam ya zo kuma akwai ayoyin da yayi nazari ya bincike ya zo yayi ya gama ya ce ai kaji ai malaman nan ba su damu da halin al'umma take ciki ba nan nan yanzu bayani ma muka yi masa muka ga masa a fadakar da mutane aka ki fadakarwa to duka fadakarwa ta fadakar da mutane akan zancen Allah to da kai yanzu ko abin da ake ta yabo a TikTok sai ka ga wani malami in yazo ya zagi gwamnati ko in yazo ya fadi irin zaluncin da gwamnati take yi wanda akwai shinda ma ba wai babu shi ba sai ka ji ana kaga masu tsoron Allah kaga malamai na asalin ainihi wanda ba sa jin kunya ba sa jin tsoron gwamnati ba malaman gwamnati ba wai kai in zaka fassara zancen Allah ba ruwanka da harkar siyasa sunan ka wai malamai watakila ko kudi aka baka ba za ka yi magana akan siyasa a li yubayyana lahum bayanin abin da ke cikin littafin Allah ba laifi bane kuma ai amfani da gaba a nusar da mutane akan abin da zai amfane su amma fa akwai ayyukan da dai ba na malamai bane in ko na malamai ne ba a irin wannan majalisin bane manya-manyan hamshaƙan malamai shugabannin malamai an abu yayi abu idan gumu tayi gumu zuwa suke shiga shugabannin wani abun su yi kashedi wani abun su yi magiya wani abun su yi lallaki wani abun a tattauna a yi misalin yawun tsakanin su da shugabannin wani abun kai in ka gani ma za ka sha mamaki kuma wallahi suna ƙoƙari iya bakin ƙoƙarin kuma akwai abubuwan da ba ma za su faɗi ba hatta a cikin jami'an gwamnatin akwai jami'an tsaro na farar kaya akwai jami'an tsaro masu bakin kaya akwai 'yan siyasa manya-manya da in suka hangu wani hadarin sukan iya samun manyan malamai masu hankali su faɗakar da su irin bala'in da yake tunkara al'umma su ko malaman su zo su shigar da shi a cikin bayanansu ba sai sun gaya maka cewa wane ne ya gayan naji a wajen wane ba ma'anar shine dai a samu a gudu tare a tsira tare wato abin da su ƴan media suke so shine malamin ya zagi shugabawa ne ya ci mutuncin shugabawa ne ya zazzagi gwamnati in aka gama zagin gwamnati aka gama zagin shugabannin da sauransu wannan zagin kuma ba zai ƙara komai a wajen ci gaba ba in shugabannin suka dan ayi rufe kullun su ba su yi ba kudin ku dai suna hannun su jami'an tsaro din suna hannun su komai yana hannun su ba ku isa ba kisa da za a bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake kuma da yawa malaman da ba sa shiga wannan rikice-rikicen ba wai ba su sani ba ne su ma suna jin kafofin sadarwa suna da account a kowane irin platform suna iya karantawa wasu ma su karanta da turanci wasu ma su karanta da larabci su karanta da hausa yadda kowa yake karantawa illa dai in ka shiga office iya aikin office ɗinka ya kamata kai li yubayyana lahum bayani za ka yi na alqur'ani kakka mai da majalisinka wurin faɗa karkamai da wurin majalisin ka wurin tarjuma karkamai da majalisin ka wurin huta takeici da haushi ko ɗan bid'a da suke bid'a
ba wai zaka huta takaitin ka ne akan yan bid'a ba, a'a zaka yaki bid'a ne dukan baka sani ba, gobe ma Allah zai iya shirye su in Allah ya so, kamar yadda ya so ka ya zabe ka, kuma Allah zai iya san su ya zabe su. Kai dai yi fata-fata da bid'ar ka, faɗi cewa ba daidai ba ce, ka nuna dalilin da yasa ta zama ba daidai ba, sannan ka kawo sunna ka faɗi yadda take, ka taimaka wajen sauƙaƙe wa mutane hanyar bin sunnar don fi sai ka bar wa Allah, shi kuma Allah zai shiryar da wanda ya so kuma ya ɓatar da wanda ya so, wannan kuma ba ka da iko a kansa sai ka bar wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, wa huwa al-azizul hakim, na'am, sai Allah ya ce ni.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل
Allah ya ce walaqad arsalna Musa bi ayatina, lalle hakika wallahi mun aiko annabi Musa alaihi salam zuwa ga bani Isra'ila bi ayatina, da ayoyin ayoyi na at-taura, bayanai daki-daki, da kuma ayoyi na mu'jiza. Ubangiji ya aiko shi, an akhrij qaumaka min adh-dhulumati, akan cewa ka fitar da mutanenka daga duhu. Saboda bayan annabi Yusuf alaihi salam, tsakanin annabi Yusuf da annabi Musa alaihi salam an ɗau dogon lokaci, kuma tun lokacin annabi Yusuf alaihi salam bani Isra'ila suka taso daga biladu Sham suka dawo Misra, to cakuɗu wasu da Kibtawa yasa suka fara ɗaukar addinin maguzanci na Kibtawa, to sai zanto sun haɗu da wani nau'i na shirka, to sai ake so annabi Musa ya fito da su daga wannan shirkar izuwa ga haccen tauhidi. Kunga kamar yadda aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da Qur'ani wajen fitar da mutane daga duhu izuwa haske, shi kuma haka annabi Musa, kaga addinin duka ɗaya ne kenan, an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah, kuma ka dinga tuna musu kwanakin Allah subhanahu wataala. To menene kwanakin Allah subhanahu wataala? Al-Imam Ibn al-Jawzi Allah ya jansa da rama a cikin Zadul Masir yake cewa malamai sun yi magana akan ayyamullahi maganganu guda uku. Magana ta farko ita ce maganar Mujahid da Qatada da Ibn Qutayba Allah ya ji kansu da rahama, cewa ayyamullahi sune ni'imomin Allah subhanahu wataala, kamar yadda aka rawaito kuma daga Ubayy ibn Ka'ab daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa ayyamullah sune ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi. Magana ta biyu kuma wa zakkirhum bi ayyamillahi, ka dinga tunatar da su kwanakin Ubangiji subhanahu wataala, ai irin wato gumurzu da dauki ba dadi da Allah ya dinga kaddarawa a cikin al'ummai tsakanin su da annabawansu, ko tsakanin su da Ubangiji, yadda Allah madaukakin sarki ya saukar musu da jarabawa da kuma uquba da azaba. A dinga tuna musu cewa an yi fa kaza, an yi kaza, an yi wa Adawa kaza, an yi wa Samudawa kaza, an yi wa mutanen Madiyana kaza, wannan su ne ayyamullah. Wannan magana magana ce ta Ibn Sa'ib da Muqatil, Ibn Hayyan da kuma Ibn Zayd. Sai magana ta uku wa zakkirhum bi ayyamillah, su ne ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu su bani Isra'ila, da kuma irin nau'o'i na jarrabawa da Allah subhanahu wata'ala ya musu da su bani Isra'ila ɗin. Da haka wannan ayyamullahin shi ne abinda wasu malamai suka faɗa. Al-Imam Muhammad al-Amin al-Shankiti a cikin Adwa'ul Bayan yake cewa Allah anan yana yin bayani a cikin wannan aya akan cewa ba wani annabi da ya aiko, yake cewa Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko annabawa ne, ko yake yana magana akan waccan asalin aya ta baya. Mukowa maganar Ibnu Ashur a cikin At-Tahrir wa At-Tamyiz ya yi magana mai ɗan faɗi sosai akan batun ayyamullah, ya kuma karkasa ayyamullah ɗin izuwa ga abin da za a iya fahimta ƙwarai da gaske, wanda shi ne abin da malamai suke faɗa a da me ake nufi da ayyamullahi da Allah madaukakin sarki ya umarta annabi Musa alaihi salam ya fadakar da mutanen sa hasilul kalam shine ayyamullahi shine kwanakin da ubangiji subhanahu wataala ya kaddara suka faru a cikin bani isra'ila wanda Allah ya faɗi wasun su a cikin alqur'ani kaman a suratul baqara da kuma suratul ma'ida sannan sai kuma suratu al-a'raf da kuma wasu daga cikin surorin alqur'ani ne girma misali a cikin suratul ma'ida ubangiji subhanahu wataala yayi bayani akan irin ni'imomin da Allah subhanahu wataala yayi musu wanda wayannan ni'imomin su kai sun isa su zama ayyamullah Allah yake cewa in qala musa li qaumi ya qaumi ma sallallahu
alaihi قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين
Allah yake lokacin da Annabi Musa yake da mutanansa ya ku mutane ku tuna ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi akan ku da Allah ya sanya annabawa a cikin ku kuma Allah ya sanya ku sarakuna sannan Allah ya ba ku irin abubuwan da bai ba kowa a cikin talibai ba to wayannan abubuwan a cikin su akwai ayyamullahi a cikin misali lokacin da Allah madaukakin sarki ya tsiratar da su daga fir'auna Allah ya tsiratar da su daga Fir'auna aka umarta Annabi Musa ya kwashe su a cikin dare su fita suka fita suka yi gabas suna tafiya suka shiga teku Allah madaukakin sarki ya sa Annabi Musa ya daki tekun da ruwa tekun ya tsage Annabi Musa da mutanansa suka shiga Fir'auna ya taho ya biyo su mutanen Annabi Musa sun gama shiga mutanen Fir'auna sun gama shiga Allah ya sa tekun ya haɗe wannan yawmun ne min ayyamillah tana ɗaya daga cikin kwanakin Allah wanda anan a aya ta 6 zamu zo mu ji inda Allah ya faɗa a cikin wannan sura wa iz anjakum min ali fir'aun wannan ɗaya daga cikin kenan sannan daga cikin ayyamullahi akwai lokacin da suka roƙi a saukar musu daga da arziki daga sama suka ce ya Musa هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء يا الله سبحانه وتعالى كيف يمسو الله موسى يكي كجي صوران الله قرنتا من آية هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء
هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.
حسبك وين وقائع اللي سكا كما تقول أقينا النبي موسى أقينا النبي عيسى تقول اللي شايف النامنا النبي موسى عليه السلام. wanda Allah subhanahu wataala ya soka musu da almannu wa salwa daga
sama
Allah subhanahu wataala yake cewa kuma muka saukar muku da alman darba alawar darba daga sama ya zama ita za ku sha ta ƙara muku lafiya ku ji dadi wassalwa da kuma dan talotsa wanda kamar dan shila ne na makwarwa wata tsuntsuwa wacce take da ban al'ajabi da kuma ban mamaki da fa'ida Allah ya dinga saukar musu da ita daga sama suna ci to wannan ita ma tana irin cin ayyamullah aka ce a tuna musu wannan ayyamullah din sai zama ayyamullah ayyamun ni'ami wan nasr lokutan da Allah ya saukar musu da ni'ima kuma yake mace su to sannan har yanzu ayyamullah suna zuwa da ma'anar lokutan azaba da Allah subhanahu wataala ya azabtar da su wanda daga ciki din akwai lokacin da Allah subhanahu wataala ya sanya dutse ya zo musu dab da inda suke saura kirki ya fado musu suka roki Allah saka roki annabi Musa ya roka musu Allah ya Allah ya dauke musu wa izna taqnal jabala
fa wa izna taqnal jabala fa qawm ka'annahu ghullatu wa bannu wa bannu annahu waji'u ma atailakum khudhu ma atailakum
to lokacin da Allah madaukakin sarki ya sanya dutse ya zo dab da inda suke zai fado musu sannan suka dinga ihu suna ta kuka suna ta roƙon gafara ubangiji gashi nan ka annahu zulla wa dhannu annahu waqi'un bihim aka ce khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fi la'allakum tattaqun sannan ne da suka yi alƙawari sannan Allah ya dauke musu wannan to wannan shi ma yana cikin ayyamullah sannan Allah ya dinga saukar musu da jarabawoyi Allah ya aiko musu da abufana Allah ya aiko musu da fari jam'in fara ta zo ta addabe su ta dinga cinye musu amfanin gonarsu sannan Allah ya aiko musu da kwarkwata
fa anzalna alayhim tufana wal jarada wal qumar wadh-dhafadi' والضفادع آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين
وين النوئين جرباوا الطوفان والجراد والقملة قملة إن إتسيت آية كوكر فتا تذو تدنج دامن تذو يمسي شمتاد جربا تدنج كشفو wadhafadi'a sannan kuma da kwa'i suka ya kuke cewa dai kwa'i kuma kuke cewa ko yawa da kwa'i faddi da faddi guda ɗaya kwaddo ko barai da gaske to mu muna cewa kwaɗo Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da kwa'i suka dinga damun su sannan kuma da jini duk inda ka je duk inda ruwa yake sai kaga ya zama jini to ƙarshe da suka dawo wajen Annabi Musa alaihi salam dai suka roke shi ya roƙa musu Allah sannan Allah ya ɗauke musu kun ga wannan ita ma jarabawa ce sannan kuma da lokacin da aka ce to in kuna so ku tuba ku haɗu kashe kawunan ku waɗanda suka yi laifi waɗanda ba su yi laifi ba su kashe waɗanda suka yi laifi su ma wannan jarabawa ce haka aka dinga jarraba su sannan aka jarrabe su da waɗansu shekaru masu wahala asini da wa naqsin min al amwali
wa la fir'aun bis-sinin wa la qasir min ath-thamarat wa la qasir min ath-thamarat la'allahum yadhakkarun
kaga ala fir'aun ai su ma a lokacin suna tare da ala fir'aun sun ga abin da ya faru dan haka as-sinin wa naqsin min ath-thamarat wal anfus dukkan su a gaban su aka yi to aka ce Annabi Musa ka dinga tuna musu wannan shine wa zakirhum bi ayyamillah yasa ya halatta a wa'azi a dinga ambaton abubuwan da suka faru don mutane su dau izina yanzu ba ku ga yadda aka yi corona ba yanzu ba ku ga sanda aka yi yunwa kaza ba ba ku ga sanda aka taɓa yin kaza ba duka wannan ayyamullah ne mai hankali da kuma wanda zuciyarsa take karɓar darasi ba wanda yake mai alƙasiyatul qulub ba suna iya wa'azantuwa da wannan yasa shi wa'azi ba sharadin sai ka fi kowa ilimi zaka yi wa'azi zaka iya samu wani mai hikima da hangen nesa wanda bai tara ilimi na littafi da yawa ba kuma yayi wa mai tarin ilimi wa'azi yasa sai ka ga daya haddasa qur'ani ya haddasa hadisai ya iya larabci ya yi komai amma kaga baban sa ya zo nan da shi baban nan da ko sauka fari ne ba yana jan kunnan sa yana kaji tsoron Allah kai yanzu baka ganin kaza wannan wa'azi ne hatta wanda bai yi zurfi a karatu ba ma yana yi wanda ya san abin da ba daidai ba ya kamata ya fadakar kaga uwa watakila sanda ma ta yi aure zayyanar da aka yi mata ta amma ya ta sa alunce amma kuma kaga ga manya-manyan ƴaƴanta in sun yi fada ita take shirya su in sun yi wa matan su ba daidai ba ita take zuwa ta ja kunnan su ji tsoron Allah wannan shi wa'azi ana iya yin sa ko ba tarin karatu yasa kuga masu wa'azi suna da yawa amma malamai ba su da yawa malamai kuma ba lallai ne dole ya zama malami ya iya wa'azi ba amma dai ya kamata malami ya iya wa'azi ya kamata malami ya iya wa'azi kuma ana da bukatuwa zuwa malamai ana kuma bukatuwa zuwa masu wa'azi domin in ya zama gaba ɗaya malamai ne mutane sai su kangare domin ana ta zuba ilimi ba a wa'azi to akwai wanda ba zai taba iya gane gaskiyar ba sai in an masa wa'azi shi da kansa malamin yana da bukatar wa'azi in kuma ya zama gaba ɗaya malamai sun zama masu wa'azi to kuma za a tozarta ilimi kuma za a yi ta kuskure su masu wa'azi in sun yi kuskure malamai ne suke gyara mu wa zakkirhum bi ayyamillah ai musu wa'azi da kwanukan ubangiji kwanaki na nasara da kwanaki na azaba da kuma kwanaki na da aka ji ba daidai ba sannan kuma ayyamullahin kwanakin da annabi Musa ya fito yayi fito na fito da ƙarya Allah ya ɗaukaka shi ta hanyar mu'jiza wannan mu'jizar sandarsa da suke zama mukijiya sannan hannunsa da yake sawa a hammatarsa ya fito yayi ƙari to wannan su ma dukkan ranakun da aka yi wannan da ranar da aka fatattaki Fir'auna da waɗanda suke masa tsaki gaba ɗaya ma suka dawo suka musulunta to wannan su ma duk suna cikin ayyamullah wa zakkirhum bi ayyamillah lalle kai musu azi bi ayyamillah da kwanakin ubangiji subhanahu wataala inna fi zalika laayatin likulli sabarin shakur lalle a cikin wa'azi da kwanakin Allah subhanahu wataala akwai ayoyi da suke nuni zuwa ga samuwar ubangiji da kuma ikonsa da kuma ni'imarsa da baiwarsa da kudurarsa akan kama masu laifi amma fa likulli sabarin ga duk wanda yake da haƙurin juriya da yi wa Allah juriya akan yi wa Allah da'a da juriya wajen barin sabo da kuma juriya idan jarabawa ta sauka a kansa shakur wanda yake mai yawan godiya ga Allah subhanahu wataala lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar masa da ni'ima to za mu dakata a nan saboda kamar lokaci yayi abin da muka faɗa dai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah ya nuna mana gaskiya kuma ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata akwai Alhaji waye to akwai Alhaji Ala da yake buƙatar addu'a ƙwarai da gaske yake buƙatar mu sashi a cikin addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ci gaskiyar lamarinsa akwai manyan jigogin mu jagorori na ɗaya shugaban ƙungiya baki ɗaya da yake cikin larura ta rashin lafiya amma alhamdulillah yana ta samun sauki da kuma Sheikh Malam Husaini Zuru Allah ya ƙara masa lafiya shi ma mun ganshi kuma alhamdulillah yana ta samun sauki da kuma Malam Tankila mai jarhulla shi ma Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya dukkansu Allah ya tashi kafaɗinsu Allah madaukakin sarki ya sa wannan jinya ta zama musu kafara muna roƙon Allah madaukakin sarki ga baki ɗaya daukakin malaman mu Allah madaukakin sarki ya tsare su ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara musu imani gaba ɗayan mu Allah ya ƙara mana ikhlasi da yi dan Allah Allah muna roƙon ka dukkan abin da ya dame mu Allah ka maganta mana Allah duka abin da ya fi ƙarfin mu Allah ya sa ka sa mu Allah ka sa mu ƙarfin sa Allah ka sa mu ƙarfin shaytani Allah ka sa mu ƙarfin zukatan mu Allah karka hana mu danka jarrabe mu Allah karka ba mu kuma ka hana mu gode maka Allah muna roƙon ka raba mu da cututtuka Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da bakin ciki Allah ka raba mu da kiyayya da hasada da damuwa ƴan kasuwan mu Allah ka sanya albarka a cikin kasuwancin ma'aikatanmu da manoma Allah ka sanya albarka a cikin abubuwan da suke samu ƴaƴanmu Allah ka shirye su ka dora su a kan kyakkyawar turba ƴan mata a cikin su Allah ka ba su mazaje na gari wanda suke gidajen aure kuma Allah ka tabbatar da su mata masu ciki Allah ka sauke su lafiya masu neman haihuwa Allah ya ba su na gari wanda suke da iya kuma Allah ya shirya musu Allah ya shirya musu Allah ya shirya musu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.